Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makili. Dubban 'yan Ukraine suka tsere daga mummunan fada da ake gwabzawa a wasu muhimman cibiyoyin jama'a na kasar a jiya Juma'a, duk da matsalolin da ke tattare da wasu hanyoyin jin kai da aka riga aka gano. Wani babban jami'in Ukraine ya ce jumlar mutane 6,266 ne aka kwashe su aka fice da su inda ake gwabza yakin, ciki har da wasu sama da 3,000 daga birnin kudanci na Mariupol da aka bansa kawanya. Tserewa da yawancin fararen hula ke yi a Mariupol na zuwa ne duk da wani yunkurin kwashe mutane daga birnin ya ci tura, wanda jami'an tsaron Amurka suka ce hare-hare ta sama da kuma na makamai masu linzami da Rasha ke kaiwa yayi kace-kace da garin. Wani yunkurin isa birnin da motocin bas da jami'an ceto ke yi ya ci tura. Tsare-tsare da sharuɗa suna hana samun ci gaba da aiki, inji kwamitin Red Cross na ƙasa da ƙasa a jiya Juma'a. Tun da safiyar jiya Juma'a, gwamnan Donetsk Pavlo Karilenko ya zargi Rasha da karya alƙawarin da ta ɗauka na ba da damar shigar da aikin jin kai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar a jiya Juma'a cewa an samu wata gagarumar nasara, ɓangarori da ke yaƙi a Yamar sun amince da wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta watanni 2 daga yau Asabar da ke zama ranar farko na fara azumin watan Ramadana mai tsarki. Ya kamata wannan yarjejeniya ta zama matakin farko wurin kawo ƙarshen mummunan yaƙi na Yamal, inji babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yana faɗa wa manema labarai. Ya yi kira ga ɓangarorin da su ɗora akan wannan damar su yi haɗin gwiwa da gaskiya, kuma ba tare da gindaye wasu sharuɗa ba. Kana ya ce tare da wakilinsa da zai fara sake cikakken tattaunawa kuma ta bai ɗaya akan tsarin siyasar Yamal. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Hans Grundberg, wanda ya shawarwarin tsagaita wutan, ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa ɓangarorin sun amince da dakatar da dukkan hare-haren soja na sama da ƙasa da na ruwa a cikin ƙasar Yamal da ma kan iyakokinta. Adadin kwantar da mutane a asibiti da COVID-19 a Amurka sun ragu zuwa mafi ƙarancin mataki tun farkon barkewar cutar, lamarin da ya kawo hutu ga ma'aikatan kiwon lafiya da kuma sauƙi ga marasa lafiya bayan barkewar nau'in cutar na Omicron. Adadin kwantar da masu fama da cutar coronavirus ya ragu da sama da kashi 90 cikin 100 a cikin sama da watanni 2, kana wasu asibitoci ma kan yi aiki ba tare da samun mai cutar COVID-19 da ke buƙatar kulawar gaggawa ba. Karin farko tun farin shekarar 2020. Ana sa ran gadaje da babu mutane a kai za su taimaka wa asibitocin Amurka su riƙe ma'aikata da suka sha fama, wanda za su kula da marasa lafiya da ba na COVID-19 ba, da kuma saurin rage tsadar farashi. 'Yan uwa da dama za su iya ziyartar abokan arzikinsu a asibitoci, kuma likitoci suna fatan gyara tsarin yadda marasa lafiya za su riƙa ziyaran asibiti domin duban lafiyarsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, Prime Minister Pakistan Imran Khan ya ce gwamnatinsa ta shigar da ƙara a hukumance ta ƙalubalantar Amurka akan zargin bada goyon baya ga abokan adawarsa a Majalisar Dokoki da suke neman kada ƙuri'ar tsige shi akan mulki. Yanzu ya tabbata an shirya maƙarƙashiyar ne daga ƙasashen waje, kowa ya san da haka, Khan yana shaidawa gidan talabijin na ARY na cikin ƙasar. Mun mika wa ofishin jakadancin Amurka ƙararmu, muna gaya musu cewa kun yi katsalandan a cikin harkokinmu, inji Prime Minister yayin da yake magana akan takardar diplomasiya da aka mika wa ofishin jakadancin Amurka da ke Islamabad. A ƙarshe, jakadan Amurka a Somalia Larry Andre ya yi Allah wadai da jirin hare-hare da ƙungiyar mayakan Al-Shabab ke kaiwa a faɗin ƙasar da ya kashe sama da mutane 60. Da yake magana da sashen Somalia na muryar Amurka a ranar Talata, Andre ya ce hare-hare a Mogadishu da Baledwan da sauran wurare a cikin ƙasar suna yi wa Somalia tarnaƙi wurin kai ga samun zaman lafiya. Muna Allah wadai da maɓarjata da masu kisa, inji jakadan Amurka.
Na Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau zamu duba yadda ƴan ta'adda suka kaddamar da wani farmaki akan jirgin ƙasa da ya tashi daga Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, zuwa Kaduna, birnin gwamna. Shi dai wannan jirgi wanda ke daukar kusan mutum 1,000, ƴan bindigar sun dasa bomi akan hanyar sa, inda bayan jirgin ya sauka daga kan digar jirgi suka kuma bude mai wuta, kana suka balla jirgin da karfi da yaje suka shiga ciki, inda suka yi awon gaba da wasu mutane da dama daga cikinsa, wanda kawo yanzu ba san adadin ko mutum nawa bane. Yan bindigar kazalika sun kuma halaka wasu fasinjojin, yayin kuma da wasu kuma suka samu raunuka. Soma dalla abokin aiki na Nasiru Adamu El Hikaya ya tattauna da Shu'aibu Yakubu Alhassan, wanda yake cikin jirgin lokacin da aka kaddamar da wannan farmaki.
Aiki nan mun samu travel experience a kai. Saboda ni duk wanda suke site na ma an kashe shi.
A haulo
live by site wallahi wanda muke tare da an haje shi a kafa abin, wato duk wanda zai baka labari kan wanda yake cikin jirgin. Don rike mutu ransom for 1 hour almost 15 minutes or 20. Ba rashi ba wani abu makamancin irin an kuma da suka sa abin nan bomb jirgin ta yi drilling kafin ta tsaya ta fara shooting side by side. Mabu zai ba mamaki kananan yara shekara 18-20 sun sa bindigan nan ya kuɗi na jirgin nan sosai, suka yi unjustifiable kawai, suka zo suka yi forcing ne na cost 20 ma a harbi kofofin, suka yi kokarin forcing ɗin shiga, suka shigo da suka shigo sai suka fara shooting. To akwai wata yarinya ma da take kusa da ni, ita kafin ta yi moving ta kwanta kusa da ni already sun ɗauke ta. Wata mata
su idan suka zo ƴan ta'addan, in suka zo harbe mutane ba sa bambance wannan namiji ne, wannan yaro ne, wannan ta mace ce, kawai kowa suke harbe kenan.
A'a, ba abin da ya dame su. Ai da suka zo lokacin da kafin jirgin tsaya, bayan sun yi drilling jirgin, so lokacin kafin jirgin tsaya sai suka fara buɗe wuta ta window. In fact, ni akwai yarinyar da na sa ta bani ruwa lokacin muna kan hanya, just 10 minutes abin ya faru ba. So ita ne ina ganin kusan nan bawan bikin akwai da ni, saboda bindigan na zuwa ta glass kawai ita samu a ka tana faduwa a jikin matan, ɗaya matan na miƙewa irin ta tsorata ita ma sai ga bindiga a cikin ta kawai. To ni ina ƙoƙarin goyon flow, to sai muka ji bindigan side by side, gefen hagu da gefen dama, wato ka san kamar ɗan tsauni ne haka mun shiga tsakiya, to su kuma suna gefe da gefe a ƙaunar. To da jirgin ya ji jailin sai suka sauko, suka yi forcing suka fara zuwa first class. Idan muna jin harbi suna cewa idan mutum ba zai muzin ba suna saukar da su, in mutum ba zai muzin ba ku harbe shi.
Yanzu kana Kaduna ne ko ka wuce Kaduna?
A, ina Kaduna.
Yi mana bayani da kuka tashi daga Abuja, karfe nawa kuka bar Abuja zuwa Kaduna?
Mun bar Abuja 8:30. Ni dama na sai jirgi, ana sai ticket dina Kaduna. To da na ga time din ina da wurin kamar 4 hours kafin tashin jirgin. So na zo dawaki in ga wani aboki na, sai na ga ato ayin haka ne Kubo Skulola. So sai na tafi Kubuwa. Mun jira jirgin nan daidai 8:30 muka shiga jirgin nan muka fara tafiya. Sorry, daidai 6:30 muka fara tafiya. to muna tafiya ne har ta zo gere ta yi sulu muka rasa sulu da yi ta yi ba dai alamun fasin za su ga sannan kuma ta ci gaba ta yi take off. So exactly 7:50 muka ji karan kawai muna jin karan kawai shi kenan sai muka ji jirgin ya ji jirgin ya sauka daga kan track. To kafin ta yi stabilizing a kan bayan ta yi derailing shi kenan sai muka ji shikin ɗin to kowa sai ya rikice to sai ka ji rindiga ta windo pop da muka tsaya ne sai suka zo suke taking over jirgin. Saboda haka sun yi sa'a a number 7 suka fara budewa. Suka bude suka harbi wasu a ciki suka fitar da wasu a ciki. Sannan suka je akwai taragon da ina jin ko NURC sun yi miki ne a Abuja don ciyamomi kusan guda hudu na sa'anci da aka tafi da su ko da katsina da sakkwatin rigampar ciyamomi na union suka dawo coach ɗinmu na ji ina kwance suna cewa ta harbi kofofin nan ba all means ya za su yi su shiga wurin to wasu suna ta ɗan tsauni to glass ɗinmu sai suka fara firing kawai wurin firing ɗin ne suka samu wasu to sai suka zaga suka kuma sabbin. Yake ne daga sabbin suka shiga ina ji sanda suke fitar da mutane suna ihu a kunne na ina jin ɗaya yana cewa Musa me na ji kana yace wannan ke ɓata mana lokaci ya sa na hadu. So before you know it so the gasping wasu go to rage mu sai har da kawai ba a kan abu in Allah dai zai ce za ka fita da su da. So bayan 1:15 shine sai muka ji zuwa rescue team sojoji ba gaskiya ne ban taɓa ɗauka suna aiki ba irin yadda na gani jiya saboda sun nemi wai ɗinsu tun da daji suka yi ƙoƙari don gaskiya sun shigo da shi da irin mutunci na nasu ya kai 30 kuma da manyan sojojin a ciki sai muka ji suna taɓa ta kashi tsakaninsu to can kuma sai muka ji su ne sojojin suka zo suna ce mana sun yi cikin kogon jirgin waya safe now to saboda haka waɗanda suke injin ana ƙoƙarin fita da su da wasu sun cika za su iya wasu kuma za a wakin haka za su yi wasu lita cikin da flow ɗin jirgin jini ne da aka yi ta gani da al'umma.
Yawwa alhaji Shu'aibu za mu so ka yi mana bayani shin bayan wannan abu mai kama da bom wato nakiya da aka dasa jirgin faduwa ya kife ko kuma ya sauka daga kan digar sanar da yake tafiya a kai?
Ya sauka a digar ne taragon da yake ciki ya riga ya ɗace ma wato yana Allah da ya kare kaɗan ya rage ya faɗi. Ya goce ya sauka complete a kan rail ɗin har ya rikice amma bai kai ga ƙasa ba da taragon da yake ciki da wanda yake gaba da wanda yake gaban shi. Na baya ne muke cewa san ko ya kai kasan tun da hankalin mu a sashe ne.
Tarugun jirgin muna da labari ko na taɓa gani akwai jami'an tsaro. Da abun ya faru su wani mataki suka ɗauka?
Yawwa jami'an tsaro wato wani mun yi commanding ɗinsu saboda sun yi stationing kansu a Karagun. Dan na san ba za su fito guda bakwai ba. Abin da suka yi sun san za a empowering to sai suka koma inda kofofin jirage ne sai suka ba da harbi ɗaya biyu sai su sake repositioning kansu amma a ƙarshe da wuta ya yi wuta yawancinsu sun koma sun kira riga ne na yin abin nan nasu da zai abin kayan security to suka koma dole yadda muka kwantar nan haka kwanta don sai ka ji suna cewa gaskiya abin is too much bayan da za su to kaga daga baya su nasu da suke shukin ɗin daga cikin jirgin muka ji ya tsaya so sun gane cewa yadda mutane suka ji sun zo ne su all out duk abin ma da zai faru ya faru.
Alayyu Abu kana jin mutanen nan yana zuwa kana jin mutanen nan ko da yake ba wai lalle ka gan su bane gaba ɗaya suna da kamar yawan su zai kai nawa a tunaninka?
Wato abin da ya faru ya sa muka yi tunanin yawa sun yi station ɗin su gefen ta wannan ɓarayin da wannan ɓarayin kuma a gaskiya suna da yawa tunda ba za mu ce mu ga numbers musu ba amma abinda muka yi la'akari da shi duk gefe da gefe hagun bindiga ne suke ba tsakautawa ya nuna alamar suna da yawa amma a tsallake sun yi stationin motocinsu wanda in suka fashi mutane za su je su zuwa domin kana jin karan moto lokacin da suna jin sun ɗiba na ɗiba sun yi gaba da su waɗanda suka ɗaya su ci gaba da operation ɗin su suka fara tattara mutane da za su hau tsaunin da ƙafa to wannan duk mun ji to amma in san adadinsu na san dai suna da yawa gaskiya yanayin yadda kowane gefe daga farkon taragon zuwa ƙarshe kowane gefe sun dubo gini sau ba gefe ɗaya suke su koma gefe to kaga wannan ya nuna suna da yawa sosai.
kuma ka ce yara ne kanana suna
yara ai akwai wanda na gamsu in ka gani sai ce mamaki ce har sha ta 20 da su ta
da wani da Hausa suke magana ko da wani yare suke
magana shi Hausa da shi nan dai muna jihar kaji wannan abubuwan ya nuna kawai ke dai Allah ya tuba Allah ya yi kyauta amma dai mu mun da shi wanda yake jirgin addu'a yake tunanin ko akwai wani dauki da zai zo ko helicopter ko wani abu da zai tashi ya zama ai kore su ko sai muka da shugo muna duba to kuma babu network sai AT salad da yake shi yake dan zuwa ya dauki to dan haka kawai sai ya zama babu wani means of communication da za a samu wani ai ya kai ga duk wanda ya daga wurin suka ga haske to tarawan za ka ga sun bude mu wajen wuta abin da suke yi
yawwa Aisha Abu faɗa mana ke kwantawa ke karkashin kujera ko ya akai Allah ya tsere da kai
ke ne wato lokacin da suka harbu na kusa da ni ni sai na kwadi ta faduwar kasan da zan yi sai wani ya hau kaina ita wannan gawon yaji ta hau kansa to sai zaman ne nake kasan flu sosai wasu na sama to kuma da suka zo suka ta harbu cikin tarawan Allah ya ba da ikon da wani abu ya sabe
wato sai kai shiru kai lip kana ta addu'a kai
to yaka abinda muka yi kenan gaskiya muka amma akwai aboki na da yake can gaba mun rabu a station ta ragon shi daban shi sun tafi da shi da matan shi sannan kuma akwai wani shi ma da muke tare shi ma za mu fita lokacin da aka zo station din so na ga kaman gawon shi ne shi
ya nuna dai mutane da dama dai sun mutu kawai a wannan dan naji ana kawo maganar mutum 50 ko ma abu mai kama da haka
eh to ai ba za mu iya gardawa ba tunda dai wani lokaci za ka daga kafa kana kokarin karkata ka gawa haka ko kana abin an kaso ka kasa to duk dai haka ne to abin sai dai addu'a kawai Allah ne ya tsara kare mu kawai
bayan sojoji sun zo anti sun haura da ku kan wani tsauni ku jira kafin a kawo muku dauki haka ne
eh ai saboda jirgin can kasa ne so tsaunin sojojin sun yi wani irin abu ne kuma ta kala tsakanin su wannan soja na can kaman kusan 5 suna sama sai riƙe hannun mutum guda shi mutum guda ya tura ma dan uwansa gaba daya soja to ku kuma da kuke can kasa suna dauko hannun ku su riƙe su ba wannan na sama haka suka yi ta mana muna ta haurawa tsauni sai ta mana mana ba wannan matata kala da za
an ce har goyon waɗanda suka je raunuka ma suka yi
eh sun goya sosai kuma yara akwai waɗanda ba a ga iyayensu ba saboda rubewa ko an tafi da iyayen dole dai ko da ba naka bane haka dai muka ɗauke su dai aka hauro da su don sun tafi da ƙananan yara kidnapping ɗin to wasu kuma yaran an tafi da iyayensu so suna nan sai kuka so dole a ɗauke su su ma aka hauro su
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Alhikaya da kuma sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai naki sallama da ku ba kasance lafiya
to ga da Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari a wannan lokaci dai mun ziyarci fadar mai martaba Alhaji Muhammadu Age Usman wato usheshi na alushi dake karamar hukumar Kiyana a nan jihar Nasarawa ni ne naku mai gabatar da wannan shiri Sadiq Abbas nake cewa sai ku kyara zama mai martaba ba tare da bata lokaci ba zamu soka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta naka
yau masarauta Allah ya sa na gaje iyaye na yau wanda na fahari wanda zan ce zan ba da tarihi kadan alushi an kafa alushi 1232 AD wanda iyaye na sun tashi daga Kwarafa sun zuwa Ida daga Ida Allah ya sa wajen da muke zo mun mallake wajen ya zama namu baka su dai zuwa ne a Lago ne wanda a Kwarafa ma iyayen mu a Lago ne wanda muna taro da kabilu da yawa bisa ga wannan halin da mun sauka mu wanda mu yi so nan a loshi yau hali wanda shugabanci wanda Allah ya sa kowa ya yi ba shi ne zai zama shugaba. Kuma a dalilin wannan Allah ya sa mu samu muhawara da yan uwanmu wanda mu haɗu a can, kuma Allah ya sa a dalilin wannan mu tashi musu ka'ida kafi hali bai yi ba, wanda hali bai yi ba maganar shugabanci, kuma Allah ya sa kuma mu bari can da ba ta dadi kasan zamani da
idan nan kamar yanzu yana ina kenan
idan yana kogi wadda daga wajen da mu tashi mu zo Makodi, kafin Makodi mu iso wajen da muke zo. To mu so shugabanci wanda waye zai zama shugaba, kuma Allah ya sa yake kuma Allah ya sa aloshi jarumi ne shi. Duk wanda ya zama Alago, wanda ana kira shi Alago, to aloshi ne ya kwace yancin mutumin Alago ya zo wannan kasa. A tayar ya nuna cewa idan yaki ya tashi, to Allah ya sa jarumi kwa bai kasa. To shi ne mu haya da Alago daga ruwa, haya shi ne mai mu samu bawa wanda Allah ya sa yaki zai ci mu, kuma Allah ya sa an yi dabara na yaya na da mu biyo ta kasan ruwa. Da mu shigo sai mu sa bawa na rufa wannan rami da dutse, yan uwanmu da suke zuwa na kwashe mu mu bata mu haya ban ruwa, sai sun gama hakan can ban ruwa wani bai ciwo ba, an bi mu kuma zuwa Makodi don a kwashe mu a yake mu. Allah ya sa kuma lokaci shi jarumi kamar yadda na fada ya sake raba ruwa kashi biyu. In ka je Makodi yanzu akwai sarka wanda mu ja ruwa, sai ruwa ya ja biyu. Da ya ja biyu shi ne yake karshe, ya ce duk wanda zai wuce kare duba baya, kuma sarkin kuma yana baya ya wuce da mutane kuma zuwa haya wannan ruwan ya zo. To ni zan ce aloshi mu jarumi ne, saboda jarumi shi ne mu yi hikima da ganye iyaye wanda Allah ya bada shi, shi ne mawaye duk kowa raba zuwa nan kasanar gaba da yau. So aloshi ya shacanta wanda za a yabo mata a yanzu haka. Ina ganin takaceccen wanda zan yi ba da shi tayarin aloshi kenan.
Yanzu kaman mai martaba kaman kai sarki na nawa kenan yanzu?
Ne na 18. Saboda sarkinmu wanda Allah ya ne da shi suna daidawa shi ne Allah ya sa muna ka 10, ni ne na 18. Kuma na samu sarki ranar 22 watan 6 na 2010. A yanzu Allah ya kai mu ba da bata lokaci ba, na kai wannan wata 25 ya shiga shekara 10 kenan a sarki.
Shin garin aloshin nan kabilu alagai ne kawai a gurin, ko kuma akwai wasu kabilu da suke zama da ku a gurin?
Yana lakika akwai kabilu wanda suna tare da mu, ba wani gari da za a yi shi cewa mutum ya zama kabilu daya. Mun ba karuwa kowane kabilin da yake so ya zauna tare da mu yazo suna da yanzu muna nan tare da su. Akwai Fulani, akwai Tibi, akwai Warawa, akwai duk suna nan da yawa tare da mu nan.
To kaman wannan gari na ka menene ya shahara a kai, ma'ana kaman me aka san wannan gari da shi, shin harkar noma ne, kiwo ne, ko farauta ne, ko me kuka shahara a kai?
Duka muna yi, dalilin duka muke yi shi ne Allah ya ba mu bina nashi wanda ba Allah ya ba mu tanadi abinda mu zama tare da shi a can. Allah ya sa mu samu dutse wanda aka haka mai da shi, mu yi wannan lokacin dutse mu yi wannan a duniya masu sani barat kenan, mu haka barat zuwa 1990 zuwa 2005. Har yanzu barat yana nan amma yana da wuyan samu. ma muna Allah ya sa Fulani suna na da masu gari duk suna kiwo. Allah ya sa kuma gari gona ne sosai, ana noma sosai, noman shinkafa, noman waken soyabin, ana noma doro da mai duk ana samu, da rogo ma ana samu sosai, kasan noma ne sosai. Kuma muna gayyace mutane wanda suke so noma su zo don mu ba su wuri su yi noma.
Ta yanzu bari mu kara duba irin kalubale ko matsaloli da wannan masarauta naka take fuskanta. Shin kaman waɗanne irin kalubale ne kuke fuskanta a wannan gari naku?
To, kalubale dai a duniya ne gaba daya abin ya shafa. Dalilin duniya gaba daya shi ne a yanzu zamani da kowa zai ji abin da zai kwanta waje ya yi barci tashi, amma zamani yanzu ba shi. Amma mu ma mun gode. Saboda kokarin da ake yi na hada kai shi ne muna samu dama-dama ma, ba ku a kowane lokaci ba wanda yake kwata rufe ido biyu yanzu ba shi a ko'ina. Saboda tunanin yadda za a bar da ku kuwa za a tar da ku anytime ba ci mutuncin mutane. So mu ma muna shiga muna ba da hankuri, kuma mutane suna da na shi ne muna da an samu dama-dama zoma da juna.
Kwata-kwata abinda ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa, wato MBS Lafiya. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri yake cewa sai an ji mu.
Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu.
Sauraro kuma ga cikiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya. Ka dauki alkalami zana in zaka iya fado maso kokun baza na kosa ba. Karshen labarin da nake bam hadu ba, kuma na dage neman ta nake ban gaji ba. Shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba. Ai haƙuri masoya a abadan ni ba, ku gyara zama labarin ban faru ba. Tafiya ce nake ta yi mai nisa, ban san ina zanu bari na nausa. Ga zuciya na ta faɗin kada in fasa, ina tafe da yi karo da ɗan Musa. Ya so in ɗan huta ni kwana ce ban gaji ba. Zuciya take cewa bar mana sai kun saba kafin shakuwa. Abinda na so da ki gane ke kin yi mantuwa, tace akwai labarin da mai rikitarwa. Da na ji labarin da tafiyar ban yo ba, tafiya nake nisa nai karawa. Na wuce gombe yanzu na shigo Adamawa. Na dakata na yau tsayuwa, nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa. Ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yo ba.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri, har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.